wa fi da muryar jama'a ke saurare. Kamar sauraro alhamdulillah kamar yadda muka yi ta sanar da ku a cikin shirin namu na wannan dare na kowane tsintsi. Inda muka ce za a kasance ne tare da Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero to Tuni ya riga ya isa wannan ɗaki namu na gabatar da shirye-shirye inda za su tattauna a cikin shirin na kowane tsintsi tare da Umar Sa'id Tudunwada. Ina fatan za a kasance tare da mu domin jin shirin Radio Freedom muryar jama'a.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da saduwa a wannan shiri na kowane tsintsi wanda mukan gayyato mutane da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa da suka zaba ko kuma suka samu kansu a ciki domin mu tattauna da su mu ji irin gwagwarmayar da suka sha kuma da gurin koyi mu yi koyi da su domin mu mu kai inda suka kai. A yau Allah cikin ikonsa ya ba mu damar gayyato wani shahararren malamin jami'a wanda kusan yawancin masu sauraron mu kun san shi, sai dai wataƙila akwai abubuwa da yawa da ba ku sani ba a game da shi musamman na yanayin rayuwarsa da gwagwarmayar rayuwa wanda za mu tattauna a kan waɗannan abubuwa da ni da ku da shi. Wannan malami ba wani bane malami kamar yadda yawancin mutane suke kiransa, waɗansu suna ce da shi malam, waɗansu su ce baba, waɗansu su ce madugu, waɗansu su ce uban tafiya, waɗansu su ce professor. To kuma dai me kake cewa da shi baƙon namu na yau shi ne Professor Abdalla Uba Adamu. Professor, muna maka barka da
zuwa. Barkan ka dai.
To professor, bari mu fara da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka kafin mu shiga kayan da nayin cikin wannan hira.
To assalamu alaikum. Rayuwata ai ba mutum ya ga ce ban tana a ce za a ji wani dogon tarihin ta. Shekara ta 45 a duniya, ai 49.
To
an haife ni ta shekara ta 1956 a unguwar Daneji a cikin birnin Kano. Na yi tudun madatai, ai na yi ɗan daga primary school, daga nan na koma tudun madatai. Sannan na je Gwale Secondary School inda na gama a shekara 1968. Na fara Gwale Secondary School a shekara 1968. Sannan muka shiga abin da ake kira CAS, Commercial College of Advanced Studies ta
nan Kano.
Ta nan Kano.
To shekara 1989 shi alafin kin shiga jami'a.
Mu muka buɗe ta 1983. Mu ne farkon shiga wannan makarantar. Bayan na gama na je Jami'ar Bayero, a yanzu Jami'ar Ahmadu Bello, inda na karanta BSc Education, wato horon koyon malaman kimiyya. Na gama shekara ta 1979 na NYC a Imo, sannan 1980 na dawo na fara aiki a Jami'ar Bayero a ran 16 ga watan Agusta 1980, wanda kuma har yanzu na can.
A wannan fanni ka fi ka kwarin a lokacin a karatun da kai na zindu a wato BSc ne?
BSc Education shi ne horon koyon malaman kimiyya, malaman za su je su koya yara kimiyya a secondary school. To abinda na karanta kenan, yadda za a koya musu dabarun koyar da kimiyya a secondary school ga ƙananan yaran wanda suke suna senior secondary school a lokacin.
To da ka samu kanka a jami'a, wannan fanni ka a wani sashi?
Wannan sashin din da ya na horon malamai, amma malaman da za su je su koyar da kimiyya a wannan na samu kaina, science education, wanda ke kira science education. A lokacin mu kaɗai ne dan Kano da ya mu aikin a gurin kuma gaba da Kano a lokacin mu uku ne muke da wannan fannin muke da gari a wannan fannin na science education shauran biyu malamai ne a hukumar ilimi ta Kano suna koyarwa da mato ni ne ba malami ba dan daga kas muka je edu kuma daga edu bayan waye sai sanin da aiki a biyu ke aka dauke ni kai tsaye to ni ne na farko da aka dauka ne ko da wannan bannin saboda ba fanni ne wannan mutane suke yawan so su shiga ba ba damu da shi ba kuma har yanzu ma muna da matsala akan wannan samun malaman da za su koyar da yaran da za su je su koyar da dabarun koyarwa yana da wannan wahalar har yanzu dan a lokacin da muka fara mutane uku ne suka suke dalibai a lokacin ɗaya daga cikin daliban kuma shine yanzu professor Yahuza Bello yana ɗaya daga cikin daliban da muka yi aiki da su da farko wanda shi ma shine na farko da jami'ar Bayero ta fitar a wannan fannin
wato har yanzu kuma kana tsangayar ilimi
har yanzu kana tsangayar ilimi kwarai
shekara 25
kwarai da haka
to da yake kusan kwarancewar ka a harkar koyarwa ce ko horaswa bari mu dan duba yanayin ilimi shi kansa mu gani kullum aka yi magana ilimi mutane sukan ce ina taɓarɓarewa ina kaza ina kaza a matsayinka na malamin koyar da ilimin koyarwa yaya kake ganin harkar ilimi a wannan ƙasa
idan aka yi maganar lalacewar ilimi mutane da yawa suna yanke hukunci ne akan lalacewar ilimi bisa buƙatun gwamnati akwai bambanci tsakanin ilimi da kuma horarwa ko kuma ince da sanayya mu abinda muka fi damuwa da shi shine ne mutane suka sani yadda za su iya rike rayuwarsu cikin mutunci za ku koya musu dabarun iya rike rayuwarsu amma abinda jami'an gwamnati suke so shine su fitar da mutanen da za su fito su yi aiki a ƙarƙashin gwamnati shi yasa na kaji wani lokaci an ce ma ba za a ƙara bawa wanda duk zai karanta wani fanni na karatu scholarship ba saboda gwamnati ba ta buƙatar wannan to a matsayina na malami wannan ba daidai ba ne babu ruwana da inda mutum zai je ya aiki in ya riga ya fita daga inda muka yi aiki da shi mafi muhimmanci shi ne dai ya koyi ilimin yadda kuma ya yi amfani da shi wannan wani abu ne daban to amma saboda an riga an takura an ce wai ai gwamnati tana buƙatar likitoci kaza tana buƙatar doktoci kaza injiniyoyi kaza tana buƙatar kaza to gwamnati ita take tsara irin ilimin da mutum zai je yayi saboda nata buƙatun wannan ya bambanta da mutum ya zo yayi ilimin da yake so yayi dan sha'awar kansa wanda kuma ya samu aiki fa Allah ya hamdi in ma bai samu ba akalla dai yana da wani irin wayewa na mu'amala da jama'a wanda yake duk mai horar da malamai wannan ne mafi mahimmanci a gurinsa saboda idan ka ce ilimi ya taɓarɓare a gurina zan ce ban yarda ba saboda kaifin basirar da mutanen yanzu suke da shi da yaran yanzu suke da shi ya fi na da idan ka ce ilimi ya taɓarɓare kana maganar mutum ya ce da kai ai lokacin da muke makaranta 1969 yaro zai iya kaza da kaza da kaza da kaza na yarda da wannan amma kuma a yanzu yaron da yake shi ma primary school din gogon kansa ne saboda yana da dabaru da wayansu abubuwa da ya sani da kai a lokacin kai ma baka sani ba saboda ka ashe abin zamani ne yara yanzu wanda suke misali dan daga primary school duk sun san computer ko ba su hau sun yi amfani da ita ba suna ganin ana tallan computer a kofar makarantar su sun saba da ita sun saba da ganin satellite TV a kantina saboda haka wannan satellite TV din ya da bude musu basirar su da fasahar su da wayan su bangare na duniya wanda da duk ba su sani ba to saboda haka ashe kowanne zamanin yana zuwa da irin nasa hikimomin da kuma dabarun da mutum zai yi amfani da shi ya rayuwarsa kai amfani da ma'aunin da kake da shi na yanzu ka ce wai ai in the 60s ko in the 70s ilimin ya fi karfi fiye da yanzu ni ban yarda da wannan ba ilimin da aka yi da shi a wancan lokacin yana da kwari ilimin kuma da ake da shi a yanzu shi ma yana da kwari
to wajen kayan aiki ba kuma su ganin cewar kayan aikin da ake da su yanzu sun yi karanci saboda haka ina shafar ilimi kamar da yara 30 ne ko kasa da haka a aji yanzu aka samu 70-100 da malami yara kaza yake koyarwa saboda haka zai iya ba su aikin gida homework zai iya dubawa gobe ya sake ba waɗansu zai musu jarrabawa zai duba cikin ƙwayan sun yi yawa waɗansu abubuwan ba sa iya sama wannan yana shafar harkar ilimi in aka rubu ilimin ta wannan fannin
ba ne kuma masu koyon bane kuma ba ne kuma masu koyarwa bane jama'a ne suka yi yawa suka karu saboda haka kai da kallon ka tsara aji kace wannan ajin nayi shi ne da mutane 30 shekara wajen 20 ko 30 da suka wuce sai yanzu aka samu karin jama'a wannan unguwar mun kai yara 30 ka samu 70 saboda haka laifin waye ai laifin ka ne kai a matsayin ka ne mai bada ilimin ka zauna kace to bari an kara su zuwa to bai haka ba
wato ba tsari
ba wannan ma akwai tsari ba a yin shi dai ba a yin ruwa daidai tsaki ba a yin shi yadda zai dauki jama'ar da muke da su a yanzu amma kuma wannan bangalai ko gwamnati ba ta wani hanyar saboda zaka lura cewa gwamnati tana da fada wayansu abubuwan da ya kamata ta mayar da hankali akai misali kiwon lafiya misali ciyar da mutane misali tabbatar da cewa akwai tsaro duk wannan abubuwa ne wanda suke bukatar tallafi da kuma gwamnati kuma suke bukatar wato ma wani lokacin ka zauna kai nazarin sai ka gwamnati ma a mayar da hankali akan wayancan da a mayar da hankali akan karatun saboda idan baka da lafiya baka da abinci baka da cikakken tsaro ba fa zaka iya karatun ba to saboda haka in ka duba ta wani hanya zaka cewa ba laifin gwamnati bane suna kokarin ta iya kayan da zata
to ka bar ta fuskar sauye-sauyen tsari da dalibai za su yi shekara 7 a primary su 5 a secondary su 3 a jami'a ko hudu aka zo aka canja aka ce yanzu su yi 6 a primary 3 a karamar secondary 3 a babbar secondary 4 a jami'a aka zo yanzu aka saki canja aka ce su yi shekara 9 a primary a hada primary da karamar secondary sannan su yi 3 a babbar secondary su tafi su hudu a jami'a wato ana maganar in aka dauko tsari da aka saba da shi sai a zo a canja shi wannan ina shafar wato zai girgiza yanayin ilimin saboda haka zai shafi masu koyarwa da masu koyan saboda rashin tabbacin tsarin koyarwa haka sauye-sauyen manhaja a cikin manhaja ga irin wacce ake bi gobe ga irin wacce ake bi jibi ga irin wacce ake bi idan aka duba harkar ilimin nan ta wannan fannin shi ko me zaka ce
abin da ya kamata a fara duba tukunna shi ne menene tarihin ko kuma tushen shi kansa ilimin a ƙasar in an lura a ƙarƙashin renon turawan ingila muka taso ilimin namu da aka samu yancin kai 1960 sai aka fara tunanin cewa wannan tsarin ilimin da ake bi bai dace da ƙasar da take yuɗurwa take tasowa ba saboda haka kamata ya yi a samu wani a canja to abin mamakin shi ne maimakon a zauna a kirkiri wanda ake ganin ya dace din sai aka tafi shopping sai aka ce to bari a dauko na America dalilin da yasa aka dauko na America saboda akasarin waɗanda suka dawo suke tafi da ragamar ilimi a ƙasar a lokacin daga America suke karatu sun ga muhimmancin irin karatun America saboda haka sai suka dauko shi kato kam aka zo aka jirka shi a nan Nigeria an yi wani taro a ta shekara 1969 wanda ake kira National Curriculum Conference a kan manhajar Najeriya wannan taron da aka yi Carnegie Foundation da kuma Ford Foundation su suka ba da kudin a yi wannan taron a wannan taron ne aka fitar da abin da ake kira tsarin ilimi na ƙasa wato National Policy on Education wanda ya ce za a yi shekara 6 a primary shekara 3 a secondary junior shekara 3 a senior secondary sannan shekara 4 a jami'a wannan tsarin karatun America ne gaba ɗayansa a haka ake yin wannan karatun America don makarantar secondary din suna kira su junior high school da kuma senior high school to mu muka dauko wannan da akwai HSC da ake yi bayan an gama secondary school za a shekara 2 ana HSC sannan a shiga secondary a shiga jami'a to yanzu duk sai aka soke wannan da tafiya ta yi tafiya a wajen shekara ta 1997 sai aka lura cewa abun baya nasara yadda ake dauka shi yasa aka yi kokarin a ce bara a canja to wannan tunanin a canjin bai fara zuwa ba sai yanzu da aka yi magana kwanan nan cewa za a sake canja saboda an lura yara da yawa da suke shiga jami'a ba sa shiga da kaifin basira ko kuma balagar iya rike ilimin jami'ar a lokacin saboda yaro ya gama secondary yana gama secondary school sai ya shigo jami'a sai aka lura cewa a shi shekara biyun nan da ake yi da HSC ba karamin dada sa yaro ya nada nuna ba ne a wajen iya fahimtar kansa kafin ya fara aikin jami'a to yanzu an dawo wannan za a yi shekara 9 a primary da karamar secondary za a yi shekara 3 a babban sakandare sannan za a sake yin shekara biyu ta wannan UTC din nan da aka rubuce an dawo da ita sannan kuma za a yi shekara uku maimakon shekara hudu a jami'a kaga idan ka kirga za ka ga cewa yaron da zai shiga jami'a yanzu ba zai shiga sai ya kai wannan shekara 21 to ana tunanin cewa in ya kai wannan shekarun 21 din ya gama jami'a zai gama wannan shekara 24 to yana da hankali to amma yanzu yara suna shigowa jami'a ne a shekara 18 to ana ganin cewa har yanzu da shawaransu dan nune ba su gama nuna ba to shi yasa aka canja ilimin gaba da aka sake bin wannan to kaga yanzu an banna America din nan amma kuma inda kina American an dauko na England dai an sake dan jujjunawa saboda har yanzu ne mun kuma tauna a ce ai nazari nation menene matsalar ilimi a Nigeria yaya ya kamata a fuskance ta a gyara ta a sai dai a dinga kama a dauko ni dan tani ne ma sai in ce a soke gaba ɗayan wannan tsarin dan bai da wani amfani su da kansu suke ta cewa a canja shi a canja shi a canja shi bai da wani amfani dan mu dai a nan arewa dan hudu tuntun ya ba mu tsarin ilimi wanda shi ya kamata mu bi inda mun bi da ba mu da wata matsala
to akwai shi kansa wato yanayin karatun jami'ar idan mutum ya duba yadda karatun jami'a yake a da iri ba kuma yadda yake a yanzu zai ga akwai canje-canje da yawa marasa daɗi wato yanayin rayuwar shi kansa ɗalibin yanayin aiki na shi malamin musamman wajen samun muhimman takardun karatu daga wajen ɗalibai daga wajen malamai akwai abin da ake kira journals din wato kasidu da mujallu da suke daga sassa daban-daban na duniya yawancin malamai suna kukan duk da ci gaban zamani da aka samu yanzu da shigowar su kwamfuta da intanet da waye-waye har yanzu ana samun matsaloli wajen samun kaiwa ga irin waɗannan takardu wanda yake shafar ilimin kuma a duniya ma ake ganin kamar muna daga cikin koma baya a ilimi yaya kake ganin wannan shi
a lokacin da wannan tsarin yake da ka tuna sai a wajen 1986 zuwa 87 lokacin kudin Najeriya ya daɗe yin ƙasa sosai to daga wannan lokacin jami'o'i da yawa suka kasa biyan kudin su sasu wannan mujallun da suke amfani da su wajen koyarwa idan misali jami'ar Bayero mukan sai mujallu fiye da wajen 2,000
a wata ko a shekara
a shekara za a yi abin da ake kira subscription za a biya kudin mujallu kamar fiye da 2,000 a shekara wanda za a kawo su sababbi da dumin su ana buga su za a aiko to amma da darajar naira ta yi kasa ta kanye sai ya zama to in aka tara kudin da muke kashewa akan mujallu guda 2,000 nan ba zai sai 800 ba sau aka dole aka zauna aka ce to wayanne ne suka fi fifiko aka zauna aka tattace su aka rage ragowar ko kaga daga 2,000 an dawo 800 abin ya riga ya ragu saboda haka ba wai tsarin jami'ar bane ya canja ko wani abu na tattalin kasa ne da ya riga ya karye ya zama to cewa mutane ba za su iya sayar da littattafai ko ba su iya sayar da mujallu kamar yadda suka saba ba yanzu haka a nan Kano idan kana son ka sayi littafi ka gan shi a amazon.com ba za ka iya saya ba saboda ana buƙatar ka biya ta hanyar katin adashin banki wanda kuma ba kowa ne yake da shi ba kuma ko kana da shi ma dan Najeriya ne kai ana maka wani irin kallo ba za a iya yadda aka tafiya ba sai haka gaskiya tattalin arzikin ƙasa shi ne daga tabarbarar da abu
to kafin gwaro nan fuska ta ilimi yaya kake hangen harkar ilimi misali daga nan zuwa wani lokaci kawai maɗauki shekara goma abubuwa suka ci gaba da tafiya da suke tafiya yanzu
wato abin da zai faru shine akasarin mutane yanzu za su koma ilmantar da kansu ta neman hanyar ilmantar da kansu abin da nake nufi da shine za a daina dogaro ga abin da gwamnati ta riga ta bayar kuma nake jin wannan ma tallafi ne ga gwamnati yanzu misali internet ta riga ta fara bazuwa da an kai maganar kwamfuta sai wani da wani to yanzu kwamfuta ta gama bazuwa to internet din ma farkon shigo wata wajen shekara biyar da ta wuce ita ma sai wara da wani to yanzu ta fara yaduwa ta fara shiga ko ina lungu-lungu to a hankali wanda abin ya dame shi zai samu dabarun da zai je ya nemo kasidu ko kuma abin tallafi na karatunsa a gurare da yawa wanda yake za a rage wa gwamnati nauyin wannan to nake ganin gaskiya za a samu ci gaba wannan ma abin da kawai zai dame ni game da wannan shine muna yawan ɗaukaka abin da muka sauko daga internet ɗalibi ko malami ko lakcara za ka jina cewa ai na ga kasida na sako da ita amma ba ma ɗaukaka mu kanmu mu ga me muka yi wanda za mu aikawa intanet ɗin kamata yadda muke sako da tunanin wayansu muke sako da rubuce-rubucen wayansu hukumomi namu rubuce-rubucen mu aika duniya ta gani idan kana da malamin bai da kyau to ka kokari kai mai inganci wanda zaka iya jefa shi duniya da alfahari kace da ni ma abun da nayi saboda akwai wani abu da kake da shi wata baiwa da kake da shi wani bincike da kai wanda ba wanda ya sai kai kuma ana bukatar sa to gina nake ganin nan da shekara 10 ba za a samu wani damuwa akan cewa babu library babu kaza babu kaza babu kaza ba akwai hanyoyi da yawa yanzu da suka buɗe wanda yake in ka shiga internet ba abin da ba za ka samu ba ta kowane irin ilimi a duniya so wannan ma zai taimaka wa gwamnati wajen rage irin wannan matsalolin na ajiyuwa
to bari mu koma wajen shi ma dai fuskar ilimin ce ga dai inda ka kware akan ilimi ne na horaswa kuma kimiyya ka karanta to amma watakin mutumin da isanka a matsayin Abdullahi ba Adamu da yanayin mu'amalarka sai dauka ko Hausa ka karanta saboda ka damu kware da wato ingantacciyar Hausa da kuma nasabata da waɗansu abubuwan har kasidu ka rubuta ko takardu da za ka gabatar a wurare daban-daban a gida da waje ya ake kashe gona haka kuma ta harshe
to ni ai babban nadama ta ma ita ce ba ban ma karanta BA Hausa din ba sai yanzu ne nake da na sani ina ma BA Hausa na karanta saboda sai yanzu ne kishin abun da kuma san abun ya shigo cikin zuciyata ya shiga ya zauna sosai da sosai to abinda mutane ba su fahimta ba shi ne ilimi nake koyarwa babu kuma wanda ya ce akwai iyaka a wannan ilimi shi ne kallonka shi ne yake yin iyakar abinda na karanta in za ka in kana neman sunan shi sosai shi ne curriculum studies nazarin manhaja nazarin manhaja din nan sai aka ce to idan za ka yi nazarin manhaja ka ɗauki wato manhaja guda ɗaya ka kware a kai sai na ɗauki science to amma dabarun nazarin manhajar ya bani damar kuma in duba kowace irin manhaja a duniya in nazarce ta har da Hausa to kaji inda na shigo Hausan kenan saboda haka Hausan ma ƙarƙashi na take tunda yake manhaja ce kuma ni dama malamin manhaja ne to amma abin da ya daɗa shigo da ni ciki shine ganin yadda hanyoyin sadarwa na zamani suka shigo ake Hausawa suke amfani da su wajen sarrafa rayuwarsu to da farko abin da ya zo kaina ba ko kuma ban zana na kula da shi sosai ba sai da na lura cewa turawa sun fara zuwa suna nazari akan yadda mutanenmu suke amfani da hanyoyin sadarwa wajen sarrafa tunaninsu to ka faka abin ka ce komo ya fi su maimai shi zama kaca a wannan buratai bara ya za a ce sai mutum ya zo daga New York zai zauna ya hira da Ado Ahmad Gidan Dabino ko da Balaraba Ramat Yakubu bayan mu kuma muna zaune a cikin garin muna tare da su ai kamata ya yi mu ma mu san su mu san me suke yi saboda ka ɗauki kai da kake yi wajen Ado Ahmad Gidan Dabino a sabon titi na gabatar da kai shi da ma ya sani to ta haka muka fara mu'amala da su akan tarihin rubuce-rubuce na zamani na kagagun labarai to bayan na gama hira da su da kuma sanin su sai na lura cewa akwai manazarta a jami'a wanda suke ganin cewa rubuce-rubucen nan ba daidai ba ne suna gurɓata mutane suna gurɓata al'ada suna waye suna waye
da harshen shi kansa
to wannan sai ya sa ni ce to bari in daɗa nazartar abu sai da zauna ne shekara biyu ina daɗa nazartar kowa da kowa sannan a shekara ta 1999 na fara rubutu kare marubuta to abinda mutane ba su sani ba shi ne sun ɗauka ina kare Hausan da marubutan ne abin ba haka ba ne ina kare 'yancin mutum ya yi rubutu ne ko da Hausa ko da Ajami ko da Larabci ko da me yake sani idan dai Bahaushe ne kai kuma za ka yi rubutu to abinda muke so kenan saboda haka ta haka iliminmu zai daɗa ƙaruwa idan kullum aka ce sai an zauna an dogara akan abin da ake koyarwa a makaranta ka tuna na yi maka magana cewa fa yanzu an fara kai matsayin da yake mun daina dogaro akan makaranta saboda ilimin saboda internet ta to a takaice mun ma haka muka ganin cewa marubuta da suka fara rubutu sun fara bude wa mutane basirar su a hankali a hankali waɗansu masu karatun sai suka ce mu ba za mu karanta irin wannan littattafan ba amma mu ma za mu rubutu kuma ba za mu irin wannan rubutun ba sai aka fara rubuta littattafan addini a yanzu tafiya ta kai tafiya har an fara rubuta littattafan intanet da Hausa me yasa saboda an lura cewa akwai mutane da yawa za su yi karatu sannan ga mata wanda yake da matan Hausawa ba a mas ba a jin mure su ba a san da su ba to a yanzu haka muna da mutane mata 195 waɗanda suke sun zauna sun yi rubutu sun rubuta ƙarin labarai a duk Afirka babu dandalan mata da suka yi wannan rubutu sannan mu kanmu mazan gaba ɗaya mazan da matan akwai shaidar cewa mutane an rubuta littattafai fiye da 850 babu wani dandalan matasa a Afirka da yi wannan rubutu saboda haka wannan ni akan wannan nake yawan magana cewa a kyale mutane su yi rubutu kasuwa ita ce za ta tabbatar maka da ko rubutu ka yana da inganci ko bai da inganci idan ka yi mara kyau mutane ba za su saya ba amma da mafi muhimmanci a yi rubutu a fitar da jahilci saboda haka gashi yanzu ana magana yaki jahilci mun gama yakin jahilci tun tun kuma mun yi nasara a kansa alhamdulillah
to akwai matsaloli guda biyu da rubutun Hausa da watakin yake da shi wanda ya sa mutanen suke ganin bai dace ba na farko akwai idan ka kwatanta wannan rubutun da kuma rubuce-rubuce mutanen farko wanda ce mutanen farko na nufin yan bokon farko al'irisar da 50 zuwa da 60 irinsu Abubakar Imam da sauransu idan ka kwatanta misali su magana jari ce su ran gargaja su illa dan mai ƙarfi turawa mai zuwa da sauransu watakin da rubuce-rubucen yanzu za ka ga na ɗaya babu aro sosai aro na nufin aron kalma Hausa tana da kalma to sai a ajiye ta aro ko ta turanci ko ta larabci wanda sai ta zo ta danne wannan wannan aron yana tada hankali ga mutane wanda yasa suke suka na biyu rubutun da ɗin ya taɓa kusan kowane fanni kimiyya gargajiya da sauransu yanzu ya fi ta'allaka akan labaran soyayya waɗannan su ne ina tsammanin kusan suka mafi zafi da mutane suke a kansu yaya kake ganin waɗannan ra'ayoyi guda biyu
to mu fara da na farko kana magana aro idan ka ce aro aron kalma babu wata ƙabila ko kuma al'umma a duniya da ba ta aron kalmomi har turancin yanzu kashi 40 daga kashi 100 na kalmomin da bahaushe yake amfani da su na larabci ne kashi 25 na ragowar na kalmomin da bahaushe yake amfani da su na turanci ne ragowar ne namu a cikin kuma ragowar namu akwai da yawa wanda aka aro su da koyan su yaro uku aka hada misali azbinawa sun ba mu jaki tattabara cokali teku ice takarda da sauransu yarbawa sun ba mu likita sun ba mu ashana gyale kwali kwano kwata-kwata nufawa sun ba mu ungulu kwalba bante alale bare-bare sun ba mu kasuwa karuwa unguwar zoma da sauransu saboda haka aro abu ne wanda yake bahaushe dama can yana yinsa a cikin lafazinsa so ko a wancan marar ce ko a wannan marar ne kalma dai wahala ka tsame ka ce wannan ita ce kalmar Hausa tsantsa wata ba a rota kai ba muka bayyana muku ko su kan su turancin suna aro a kamar mention beer alcohol girl book magazine duk ba turanci ba ne turkiya ce daga turkanci aka samu saboda haka wannan ni a guri na ba wai wani kwakwaran suka ba ne kowace kowane yare a duniya suna arowa suna hadawa suna tada abu kuma ma'anar ita ce take mafi muhimmanci
to ka sa ka kun gwanin wannan abin da ka yi na misali a ra'aran da Hausa ta yi daga waɗansu yaruka sai na ji kamar Hausa ba ta da waɗansu kalmomi na ta na kanta ko za ka ɗan faɗi waɗansu daga cikin kalmomin da suke na Hausa ne
ita kanta kalmar kalma ɗin ma ba Hausa ba ne azumunanci ne saboda haka yana da wahala ai ka fito ka ce ai ga wannan ita ce kalmar Hausa ba wani ba ka misalin kalmar Hausa amma kuma ta aka canza mata ma'ana cewa-cewa cewa-cewa tana nufin dandazon jama'a ma'anar ta Hausa ce tsabai da Hausa tana nufin cincirin don jama'a saboda haka lokacin da ake karancin maya a wajen ta shekara ta 1992 mutane suna taruwa a gindin famfo don su gani ake yi sai ka ji ana cewa da Allah malamai ku daina cewa-cewa a nan gurin ku daina dundurundu a nan gurin to sojojin da suke gadin abin ba su san kalmar cewa-cewa ba sai suka dauka cewa-cewa wani abu ne mara kyau da ake yi a gindin famfan to daga dan kalmar kuma sai ta canja ma'ana ta zama tutuwa cewa wani abu ne wanda ya dan baudi bai daidai ta sahu bai dan goce to amma kalmar ta Hausa ce Bahaushe ya ce kalmar asalin sai aka kai su irin ran wannan saboda Bahaushe yana da daukin zai dauki kalmar ya canja ta tabbata su ne kamar tanudu wani sai tsamanin wato wani gungu da wasu Larabawa suka zo suka tare a gurin amma wanda suka san tarihi sun san cewa sunan kamfanin da ya yi sabon titin nan Tyler Woodrow shi ne wannan to mutane ba sa iya faɗan Tyler Woodrow ɗin suke daga cewa Tal'udu to ta haka abin ya riga zama saboda haka akwai namu kalmomin kuma akwai wanda muke arowa muke amma zama da muka muka ni wannan bai dame ni ba saboda ba za ka taɓa raba wata kabila da aran abubuwa ko salo ko kalma misali da Faduka. Da farka ana kiranta jollof rice mutanen mu ne suka ga yadda mutanen jollof suke yi in sun je gonja sayan goro sai su mutanen nan za su dafa shinkafar nan da shinkafar da naman da miyar da tattasai ta ta suke hada suke banka musu ta sai wani mai ayari ce ta wannan ai shi da farka to daga lokacin da farka salon dafa abinci yaro wanda kuma da turanci ake kiransu jollof rice saboda wani jollof mutane ne a Senegal eh wata jan Senegal so ala'are wannan kowa yana yi
sai
maganin soyayya to ai babu waɗanda suka fi aro illa waɗannan mutanen da kai magana su kashi 90 daga labaran da suke magana jarice duk ba na Hausa bane ita kanta wannan akon kutun da kuke da ita wato kun dauko ne akan waziri aku labarin indiya ne shi kansa waziri aku din labari ne a kasar indiya labarin yana ne akwai na zarce-zarce da aka yi na labaran magana jarice kaɗan ne kasu ba su kai guda 10 ko 15 ba waɗanda suke na ƙasar Hausa su labaran amma duk ragowar labaran an ɗauko su ne daga gurare da yawa ba mu baka babban misali labarin sarkin Bosa sunan labarin the Pied Piper of Hamelin labarin wani mutum ne da ya je wata ƙasa a Germany suna da ɓeraye sun dame su aka yi da shi cewa ya fitar da berayen za a biya shi kuɗi ya fitar da su ya sa sa ruwa suka mutu aka hana shi kuɗin ya yi fushi sai ya ɗauko wata sarewar ya dinga rerawa a ƙauyen sai yaran ƙauyen duk suka bi shi sai ta fi da su wani tsauni wani dutse ya buɗe sai suka shiga ciki to ɗaya daga cikin su ya kasa zuwa saboda gurgu ne to ai aka je aka same shi me yasa kuke wa wannan mutumin sai ya ce ai waka ake yi mai daɗi to sai yaron ya faɗi irin wagar da ake wata kuma ta turai ce yadda ake nuna yadda rana take fitowa yadda fulawoyi suke to da malam Abubakar ya tashi fassara wannan sai mai ta wagar alu alu mu ci daɗi to sai ya zaman toka ga shi hikimarsa wajen wato hausantar da wani abu da zai ɗauko daga wani kuri wanda sai yanzu ne da ake ta wannan tsokane-tsokanen na nazari ake ganin cewa shi ma ba labaransa ba ne ko daga shi kansa ya riga ya faɗa ko lokacin da aka yi hira da shi a zahara na nuna taimaka ta yi hira da shi a take lokacin take neman wato bayani kafin ta digirin ta ya gaya mata ya ce labaran da yawa ba shi aka yi aka ce fassara su to amma maimakon ya fassara su kalma da kalma sai ya narkar da su suka zama labaran Hausa kaga magana ta riƙe ne iya dan mai karfi ba labarin Hausa bane kwata-kwata labarin Rasha ne iya dan mutumin Rasha ne sunan shi Ilya Muromet akwai mutum Ilya a Rasha a lokacin to an gauna aka yi wani labari akan yadda ya zo ya kare kasarsu to shi ne shi fintuwa da ya je karatu ya ji labarin abu ya masa daɗi ko ya wanci shi ya nuna shi Ilya dan mai karfi saboda zaka ji sunayen ma na Rasha ne akwai birnin Kiev to birnin Kiev din nan is Kiev wanda ta kayan zaka tana Soviet Union Kiev sannan akwai Waldama ne ko Wargat ko wani abu shi ne Vladimir wanda ke suna ne na Rasha to kayan wannan da kana aka ɗauko shi ruwan magaja shi ma wanki ne ba labarin Hausa ba ne an ɗauko shi ne daga wani littafi ba shi makamata Hariri shi ma aka wanke shi to saboda haka duk waɗannan wanda kake ɗaukakawa a matsayin marubutan farko ɗin ɗan wanki ne a takaice su ma labarai suke ɗaukowa suke gyaggyara suke wanke su kuma da haɗin gwiwar turawa saboda ai da aka yi gasa ta shekara ta 1933 akwai mutane biyar da suka ci gasar amma ƙwaya dai aka ɗaukaka kaga baka ƙara jin wani labari da Shehu Umar ya yi ba ba ƙara jin wani labari da Muhammad Kwarzo wanda ya yi da mutum da ya yi ba haka ma John Tafida wanda shi ma ya yi nasa to wa'annan baka kare jin labarin su ba daga doki duk wanda suke wannan rubutun sun san hudin baka kare jin labarin su sai shi Abu Bakar Imam da ya shiga da ruwan magaja wanda kamar da ga maka wanki ne da hadda ma wata labarin sun bar da sai na duk a ciki to ra su kan suka ce ah wannan ne ya iya shi yasa suka dauke suka dauka suka ce yayi magana jari ce akai magana jari to amma inda gwamnati sa take inda yake dole mutum ya yi da wannan ya iya narkar da labarin ya zama to cewa an yi amfani da takacciyar Hausa ingantacciyar Hausa ta yadda ba yadda za ka gani ka ce wai wannan abun da kuma ya ka dauko shi saboda haka wannan basira ta sakka baiwa ce ta fan wata ba wani marubuci a kasar Hausa da hanyar su ke da wannan kowa kuma ya da wannan so sannan waɗanda suka zo suke yi rubutu daga baya matasa sai ka duba yanayin da suka samu kansu mutane ne wanda suke sun taso an gama makaranta babu aiki babu ci gaba da karatu kuma ana son ayi aure saboda haka ba yadda za su yi illa kawai su fito da wannan sha'awar ta su rubutar da ita a rubutanci to mutum ɗaya kamar ba ka san yadda Bahaushe yake mutum ɗaya ya yi abu ya yi gwaninta to in ma sai ce ai ni ma na iya to kafin ka ce kwabo sai ka abin ya riga ya waita shi ya sa amma ba duk wani labari da ake rubutawa a ƙarƙashin wannan labaran soyayya ne na soyayya ba akasari ma dai kashi 62 ne kadai na soyayya ragowar duk labarin wani sabuwa ne na rayuwar yau da kullum saboda mun yi nazarin wani ka taɓa don mun gani haka
to a tun da ka faɗa game da wasu kayan magana rubutaccen marubuta na farko sun yi amfani da tatacciyar Hausa ina ga kalmar ka me yasa yanzu mutanen ba amfani da tatacciyar Hausa nan
ai magana tatacciyar Hausa bata taso ba tatacciyar Hausa ita ce Hausa da ka samu kanka a wannan lokacin saboda idan ka duba da kyau za ka ga cewa ai abin ci gaba yake ba tsayawa ɗaya yake ba guri ɗaya yanzu mun riga mun samu haɗuwa da waɗansu hanyoyin sadarwa waɗansu fahimta daban-daban waɗansu bayanai daban-daban da kuma waɗansu abubuwan da za su kaka ɗaga inganta yadda za ka yi fito kai bayani saboda haka su ba a lokacin inda za ka duba za ka ga ma'aunin da aka yi amfani da shi na cewa tatacciyar Hausa ce a wannan lokacin an yi amfani da shi ne a wannan ganin cewa sun haɗu da waɗansu abubuwa sun fito da su amma akwai wanda za su kalubalanci kalmomin da suke amfani da su a lokacin saboda haka ni a ganin na shi ne tatacciyar Hausa ita ce Hausa da ka samu kan gaci yanzu da yawa in ka shiga kicin ɗinka da kyar za ka samu ƙwarya sai roba ko ba haka ba
haka ne
to shi ya kenan za a yi sai a ce ba za a yi amfani da roba ba saboda ba ingantaccen Hausa ba ce
ba ƙwarya ba faifai
babu ƙwarya ba duk sun ɓace ba wai ba ka son kai a'a sun ɓace yanzu yara da yawa mata in ka ce da su ne kwankwaɗo ba su sani ba amma sun san ribon ko ba haka ba kwankwaɗon kuma ana amfani da shi ne a riƙe gashi to amma sun san ribon to yanzu an daina yin kwankwaɗo ribon ake amfani da shi kuma shi kenan sai a ce ba tatacciyar Hausa ba ce ai ita ce ta yanzu da ake amfani da ita yara da yawa an ka tambaye su bambaro ba su san shi ba wani ɗan ƙarfe ne da mata suke amfani da shi suke kiɗa da shi to yanzu sun san harmonica wani abu da ake hura da baki shi suka sani saboda haka tatacciyar Hausa ce tatacciyar mutanen da suke amfani da abin da zai raya rayuwa su a wannan lokacin yi ana gani amma da shige gani ne na san akwai malamai na da yawa yan Hausa wanda kamar su Professor Abdullahi Batiru wanda za su fi sanin wannan abu
kuma sauran muna tare ne da Professor Abdullahi Uba Adamu kuma muna tattauna akan fannoni da yawa kamar yadda mai bayani mutane daban-daban kowa da inda ya san shi wani ya san shi a fannin kaza wani ya san shi a fannin kaza wata kila fannin ilimi ma da ya kware ba kowa in ba ɗalibansa ba mutane da suka san shi haka a waje ba su san wannan fannin tare da shi sosai ba Professor rubuce-rubucen nan idan mutum ya duba su su suka haifar da irin fina-finan da muke yi na Hausa wato abin da nake nufi su aka fara ɗauka ana fassarawa zuwa fim har aka zo yanzu muke da fina-finai da mutane su ma suke ƙorafi ci wani ɗaya ba a cika duba waɗansu hanyoyi na rayuwa ba fiye da soyayya tsarin shiga kamar dai ana nema a kauce wa ita kanta Hausar ma magana dai da Hausa ake amma ɗabi'un da al'adun da shigar da yanayin duk an bar Hausa to na san ka shiga wannan harka ta fim a wani lokaci ta fuskar nazari wanda har aka samu wani kamar rashin fahimta da farko to shi ko me baka sha'awa ka shiga wannan harka fim
aika bai da na ga maka da farko ina nazari ne akan yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa wajen aiwatar da Hausanci ka san take da muke akan marubuta muke saboda suna amfani da printing press suna amfani da takarda hanyoyin sadarwa ne to da aka fara amfani da video camera sai kuma muka koma kan FM muga ya suke amfani da shi ita video camera din wajen surantar da rayuwar Bahaushe to akwai makada su ma wanda wayansu suna amfani da bandiri wayansu kuma suna amfani da piano ko da bandiri kai amfani da shi ko da piano duk da yake su ma hanyoyin sadarwa ne sai kuma mun muna nuna nazari a kan su muna tare kuma muna aiki da su kamar Mallam Rabi Usman Baba muna aiki da shi sosai da sosai akan wannan nazari saboda haka su ɗan fim na ci ko abin ne ba dan komai ba saboda ganin yadda fim ya fi kowace hanyar sadarwa surantar da yadda rayuwar al'umma take da gaggawa haka ne rubutu da sai ka zauna an rubuta shi sai an buga shi sai an karanta shi to amma a fim dandanan abinci 15 sai a aiwata abin da ake son a aiwatar to wannan shi yasa abin ya bani sha'awa bana yanke hukunci akan ko daidai ake ko ba daidai ake ba abin da mutane da yawa ba su fahimta ba kenan har su kansu yan fim ni ba ni ne dan wani yanke wannan hukunci ba matsayina mai nazarin yadda rayuwar al'umma take ba ruwana da ko ana yi daidai ko ba a yi daidai amma ana yi din shine na fi mai da hankali akai to idan an wadanka mun an ce lalle lalle sai na ba da ra'ayi shine nake cewa to ga ni ana gani inda aka kaucewa hanya to daga su masu sukan har su wanda suke kare kan nasu nake jin akwai rashin fahimta idan kana maganar al'adar Bahaushe akasari mutane suna maganar al'adar Bahaushe a matsayin dabi'ar Bahaushe to abin da ake yawan gani a fina-finan wanda ake yawan korafin da akan su ba al'adun Hausa bane dabi'un Hausa bane kuma dabi'a ta Bahaushe abu ne wacce take ka iya daukan ta kai juya ta yadda kake so kuma ka wadar da ita misali duk cikin Kano babu gidan Bahaushe kama ɗin Kano babu gida guda ɗaya da zaka ce wannan gidan Bahaushe
a yanzu
dalilin da yasa saboda Bahaushe bai gaji yayi kidi da kusurwa guda hudu ba bai san kusurwa hudu ba Bahaushe bai san soro ba bai san bene ba bai san azara ba bai san tubali ba duk wayannan nau'i ne na wayansu mutane da ya samu daga mutanen Diula wajen Mali Lalabalaba da sauransu ya karba ya karaki in kana son gidan Bahaushe ka je kawai ta gan shi da danga za ka ga dakunan a kewaye suke wannan shine tsarin gidan Bahaushe saboda akwai wanda ya PhD din sama gaba daya a University College London akan wannan to in ka ce ba za ka mutane ba sa yan fim ba sa nuna gidajen Hausawa to wane ne gidan Bahaushe nan ma ba gidan Bahaushe bane wanda suke nuna kuma kai ma kanka da kake zauna a gidan ba gidan Bahaushe kake ba wanda ke tufafi rigar da aka san Bahaushe yake ita ce ya shara amma duk wani abu da ka ga ya riga ya sa an rushe yayi babbar rigar da kake wuyanka ta mutanen Mali ce Mali Mauritania area dogon riga da muke sawa ta mutanen Senegal ce muka aro muke sakawa sai ka idan kace zaka sa mutum ya sa quart ko ya sa quart ko ya sa babbar riga duk ɗaya da ka quart din har babbar riga duk aro su akai mu je kan abinci tabbas abin da aka sani abincin Bahaushe shine dambu dambu abincin Bahaushe ne
tuwo da
dambu da dan wake wayannan su ne abincin Bahaushe asalin wannan duk wani abinci da ka sani ba na Bahaushe bane aro shi yau kace ba za ka ci dambu ba sai a ce shikenan ba kai ba Bahaushe bane ba ka so ra'ayi ne yau kace ba za ka ci dan wake ba ba a ce kai ba Bahaushe bane ba ka so shi ma ra'ayi ne kuma yau kace ka daina sa manyan kaya kai kwarta ka dinga sakawa ba wanda ya sai kalubalance ka saboda wayannan kayan za su yi maka sallah kuma abin da ake so kenan saboda menene wannan tuka biyu ne yara da yawa da aka haife su a kasashen da ke ba kasar Hausa ba suka taso ba tare da wannan abubuwan ba su san su ba ita kanta Hausar ma ba dole ba ne Bahaushen ya yi ta
to yana Hausa kuma ba
yawwa sai da ka menene Bahaushe halayyar ita ce Bahaushe akwai halayya ta Bahaushe guda 23 wayannan su ne idan baka da su aka zari ɗaya daga cikin su ko an cuce ka kaga ladabi biyayya karamci kunya da'a jarumtaka kama aiki rukun addini da shawarar su dewa wayannan su ne dabi'un aiki su ne al'adun Bahaushe su ne halayyar Bahaushe wanda yake idan aka ce Malam Umar baka da ladabi an cuce ka idan aka ce baka da kara ko baka da ladabi an cuce ka kuma yin wayannan abubuwan kai kanka baka san lokacin da kake yi su ba yanzu ka je gidan mu abokinka sai ka tarar baya nan sai dan sani bature inda turanci zaka ce da yaron nan zaka ce da shi where is your father da Hausa ba zaka ce da shi kai ina ubanka yake ba sai da ka ce da shi ina abbanka yake ina babanka yake ina mahaifinka yake kaga ka kana ka nuna Hausanci kafin tun to saboda haka wayannan halayen su ne al'adar Bahaushe ba wai saka kaya ko kuma cin abinci ko kuma wani abu nan ba sai mu zo kan maganar rawa da waka dan duk maganar akan nan take rawa da waka su ƴan fim suna cewa rawa da waka al'adar Bahaushe ce to ba al'adar Bahaushe ba ce al'ada shi ne abin da yake jikinka wanda idan aka zare shi an zare maka wani ruhin rayuwarka amma abin da yake za kana da zabi ko kai shi ko kaka yin shi wannan bai zama maka al'ada ba ya zama maka dabi'a ka saboda haka a shi rawa da waka dabi'a wani yana so wani baya so saboda haka in dai har za a ce ana so ko kuma ba a so to bai zama al'ada ba dabi'a ce amma abin da za a ce ko ana so ko ba a so dole a yi shi saboda a zauna lafiya to al'ada ce duk wanda ka ci da shi malam kai ba adali ba ne ka cuce shi to wannan al'ada ce ta Bahaushe adalci ka nuna adalci wannan al'ada ce ta Bahaushe ba wani wanda zai kankare maka wannan ba za ka iya zama babu adalci ba babu karamci babu kama sana'a babu juriya babu da'a babu kunya babu duk ba za ka iya zama da wannan ba amma za ka iya zama rayuwarka gaba ɗaya babu rawa babu waka to abin da za ka iya watsar da shi ka canja shi ka wofantar da shi bai zama maka dole ba bai zama maka al'ada ba ɗabi'a ce ko kuma gargajiyarka to wannan rigingimin da ake kenan mu so muke idan za a yi fim a nuna al'adar Bahaushe amma kar a ɗaukaka ɗabi'ar Bahaushe a ce wai haka Bahaushe yake sai a nuna halayen na gari a ɗaukaka su fiye da komai to inda ake rigima kenan to amma ni ba mamaki bane saboda kasuwa suke yi wa kuma kasuwa ta fi son irin wannan abubuwa dama suka ce da mu in kai kana da ganin cewa ka damu da al'adar Bahaushe kai ka zo kai naka fim din na al'adar Bahaushe an sha mana irin wannan korafin da irin wannan korin to amma magana babban magana dai shi ne idan za ana fina-finan da ake yi ba wai al'adar Hausawa suke nunawa ba suna nuna ɗabi'un Hausawa ne wannan kuma ɗabi'un da suna caccanjawa ne da zamani duk wanda yake ɗan shekara 35 zuwa sama in ka ji irin kaɗe-kaɗen da ya dinga ji lokacin da yake yaro su James Brown din nan su Carl Douglas su Ohio Players su The Temptations in ka dinga ji a lokacin kuma in ka ga hotunan da aka dinga ɗauka ana secondary school ga wani Chico Morocco na ba naira babu dalili ga wani takalmi ga Bartolo da waye amma yanzu an zama ustarai to zama haka ashe su ma sun yi wannan abin suna yin abu ne da yake kwatanta rayuwarsu a yanzu saboda aka rabu kallawa da fa an yi kuma an zauna lafiya ko ba haka ba yanzu an watsar da su hotunan ma da aka ɗauka yanzu ma a san a gani ba a san ƴaƴa su gani dan abin kunya ne to saboda haka ashe yadda wancan marar take gare su kare mu haka su ma wannan marar take kare su inda ake samun bambancin kawai shine rashin wakiltar sahihin rayuwar Bahaushe a cikin kanafin to masu nazarin ko kuma masu korafin ba sa kallon wannan fannin na cewa al'adun Bahaushe misali yarinya ta ce da ubanta kai kukan jini ma kamar yadda aka gaya a kabilu na kwanwa a wani fim wannan ba al'adar Bahaushe ba ce saboda ba a nuna ladabi da biyayya ba misali sarki ya daga hannu ya mari sarkinsa wanda yake shi ne mahaifin matarsa kamar yadda aka yi a kungiya wannan shi ma ba al'adar Bahaushe ba ce bayan da haka za ta faru ko an taɓa jin labarin a wata unguwa an yi haka to ba za a ce da shi ya zama average behavior ba wanda za a ce ai haka ake Hausawa suke yi to wa'annan irin ƙananan abubuwan kamar a ɗauko yarinya daga jeji a kawo ta birnin Bafulatana a ce a koya mata sana'ar waka kuma Bafulatana ce kamar yadda aka yi a Kusufi wannan ba daidai wanda baya da za a yi Bafulatana ya ɗauko yarsa ya kawo ta ya ce a koya mata sana'ar waka saboda waka ƙasƙantacciyar sana'a ce a wajen Hausawa roƙo suka ɗauke ta Bafulatana kuma ba zai taɓa yin roƙo ba ba ka taɓa ganin Bafulatana ya yi wannan ba wanda duka ga yayi shi ya kai kansa kamar ta ta shi da bakin sa yake fada yake ta shi daidai yayi ba ga dai ba to saboda haka wayannan kananan abubuwan su ne al'adun Hausa wanda ba a nuna a fina-finan ko kuma ake kurba a fina-finan to amma mutane sun furata akan rere da wake-wake wanda kuma game da zamani ka zamani ne ya kawo su
haka ne to akwai ci gaban zamani ya kawo mana harkar kamar su internet din nan wanda a cikin maganganun kamar ka sha dan tabon su to wannan har ya kama aka sami wato yanar gizo ake cewa ta da dama da suka bullo da wani abu na wato a samu rukunin mutane da suke da sha'awa iri daya su hada su wata kungiya a cikin wannan yanar gizo su ringa tattauna al'amuran da suka shafe su kai tsaye sai gashi kai ka an samu rukuni a yanar Yahoo wato wacce kai ne madugun wannan rukuni webmaster kina yake cewa a turance domin a ringa tattauna fina-finan Hausa menene ƙarfin haka gura kake ganin har ya kamata a samu wannan rukuni na fina-finan Hausa a yanar gizo
abin da yasa saboda a lokacin da muka yi ta wato wajen shekara hudu da suka wuce babu wata hanya da mutum zai zauna ya nazarin fina-finan Hausa kuma mun so muke a nazarin su ba wai a fito a ce kaza yayi kyau ko kaza bai kyau ba a nazarin su a halatance to saboda haka muka kafa ta a 31 ga watan Agusta ta shekara ta 2001 to lokacin da aka kafa ta mun gayyaci mutane da su zo a fadin tattaunawa akan shin wai menene makomar fina-finan Hausa a hankali yanzu muna da membobi 675 kuma membobin namu da kasassa daban-daban suke na duniya muna da memba a Australia muna da su a America muna da su a Canada muna da su a India
a Masar
a Moscow ma muna da su a Russia duk ba inda ba mu da su kuma duk Hausawa saboda haka wannan hanya ce ta tattaro Hausawan duniya guri daya a zauna a tattauna a yi hira a kan fina-finai da yawa sun koyi Hausa ma ta wannan majalisar ta da muke kira majalisar fina-finan Hausa akwai wata wacce take a America ana kiranta Gambia lokacin da ta shigo bata ma iya Hausa sosai ba muka ce ta yi da Turancin amma hankali zai iya saboda haka manufarmu shi ne a samu hanyar da za a zauna a ilmantar da mutane ko kuma a sanar da mutanenmu da suke wasu kasashe cewa ga wani sabon fim ya fito ga kuma yadda tsarin sa yake kuma da farko yan fim sun wato sun karɓe mu da hannu rubi dan sun shigo ma akwai da yawa a cikin yan fim da suke ciki Hajara Usman Ali Nuhu Momo Ibrahim Mandori Hafiz Bello Nasir Babba Khalid Musa duk yan wannan gurbin ana zama ana tattauna da su wasu suna kokari su yi bayanin dalilin da yasa suka yi fim a kaza me yasa suka yi wuri kaza to amma hankali sai muka fara dan samun sabani da su ganin cewa su suna ganin kamar ana yawan su kansu ana yawan cewa a rage rawa da waka a rage kaza har ya zama to yanzu ma mun rage sharhin na wannan yanzu mun fara muna mun mai da hankali ne akan wakiltar Hausawa da Hausanci a fina-finan to wannan aka fi yawan magana da sau kuma ba majalisa da ya bace akwai ta marubuta ma da aka yi akwai ta mawaƙa da aka yi akwai kuma ta Abubakar Imam shi kansa mun yi masa majalisa guda inda za a dinga tattauna abin kuma tun yake na ƙirƙiro su kuma ni ne ma dukkan su duk gaba ɗaya saboda haka wannan majalisa ta fina-finan Hausa an kafa ta ne saboda a sanar da mutanen duniya Hausawa cewa akwai fina-finan Hausa mu muna alfahari da su muna alfahari da waɗannan fina-finan cewa mu ma fa hanya ce ta nuna duniya mun fa iya abu to amma inda muke samun sabani da su shine yadda ya kamata a wakilci Bahaushe saboda mun so muke a dauki film din Hausa a nuna shi a BBC London ko a Channel 4 ko a wata station a America a ce yadda ake nuna fina-finan yan kudu din nan mu ma a dauki namu a ce a nuna wannan muke kokarin mu to wannan ne ba su fahimta ba ake ta samun wannan rigimar wannan lokaci amma yanzu ta riga ta tafi an fahimci juna
to yanzu kuna da wata wato iyaka ne ta membobi da za su iya shiga waɗannan ƙungiyoyi ko kuma rukuni ko kuwa
abu da take duk wanda yake son ya zo ya aiko min at au@yahoo.com ya ce da ni yana son ya shiga ko ta marubuta ko ta Abubakar Imam ko ta mawaƙa ko kuma ta fina-finan Hausa an dai fi son ta fina-finan Hausa saboda ita ce ta fi iran mutane ta marubuta ba su da yawa ba mu kai mu 200 ba a gurin amma ta fina-finan Hausa mu 600 da wajen 70 da wani abu ne wanda duk yake so ba wani iyaka a buɗe take wanda duk yake shawa shi ma yanzu a dama da shi ya bada nasu gudunmawar duniya ta san abin da ake ciki saboda na san a University of Cologne a Germany akwai wanda aka ajiye aikinsa kawai ya tattaro duk abin da ya faru a fina-finan Hausa ya nazari a kansa saboda suna da wata department da suke kira Media and Cultural Communication wanda kawai suna son su ga yaya Hausawa suke mu'amala da internet ne wani irin maganganu suke yi wace irin dama suke amfani da shi su fitar da abin da ke zuciyarsu to an na san da akwai sai akwai wanda da yake son shi ma a dama da shi bismillah abin da dai ba mu magana abin ba mu magana siyasa ba kuma mu magana addini saboda in ka kawo magana addini to kowa zai ce ai shi ma ga nasa saboda haka sai muka ce ba Allah addini ya fi karfin mu amma akwai majalisar da aka fata saboda ai magana addini sannan ma siyasa akwai majalisar da aka fata siyasa to da yake ni almajiri ne ban gina wayannan guraren ma sai na kyale wansu suka yi
haka ne to wasauran mu kimanin awa guda kenan muna tare da Professor Abdullah Uba Alamu kun ji dai irin abubuwan da muka tattauna kuma lokaci yayi da za mu buɗe hanyoyinmu na waya domin ku gugu ko dai ku yi tambaya ko ku yi sharhi ko kuma ku bayar da gudunmawarku a kan abubuwan da muka tattauna zuwa ɗan lokaci kaɗan. Halo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Abubakar bin Abdullahi Rimi ke bane ke muku fatan alheri.
To, Mala Abubakar ga Professor.
Yawa to, ana tambayar da nake so na yi da ita ce, kamar ka ji ka yi magana su da ke nake kuma a yanzu haka akwai kamar misalin wasan kwaikwayo da ake gabatarwa ta hanyar rediyo. Kuma shi ma wannan ana ilimantar da mutane, kuma mutane suna fana suna fuskantar da wannan al'amarin. To shi ne muke so don Allah ya kare dawo hankalin masu wasu ainihin sirri suna sanin sun nan. Gai zaman ta cewa mai zai hana daga harkar rediyo ta fito a rediyo zuwa ana yin fina-finai ta hanyar rediyo musamman ma mutanen karkara ka ga su kuma za su firmanta wato ainihin wannan harkar ka gama.
To madalla mun gode mallam Abubakar to kaji wani
wannan kyakkyawar shawara ce kwarai da gaske saboda za a iya daukan gaba ɗayan script na wani film mai kuma a ce a yi sha video a yi sha radio mutane su yi abubuwan ba zai armashin film din ba saboda akwai abubuwa wani nainayin fuska wanda ba za a iya gani ba amma duk da haka dai sakon zai iya fita nan za a iya kyara shi ya zamanto an yi shi da radio wannan kyakkyawar shawara ce.
To hello hello.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam jagoran police da mai tambayar ka.
Alhamdulillah tambayar ta dazu yayi maganganu masu zurfi wallahi kware da gaske. Sai dai kuma alhamdulillah kamar magana jari. Na dade ina yi wa Abubakar Imam addu'a ta fatan alheri akan magana jari da abubuwan da ya bayan na gudunmuwa.
Haka.
To ina ganin mallam abin da yake mun dole aka ce din labaran mafi akasarin su. Ba Abubakar Imam ne bayar ba wannan ba zai zama matsala ga masu karatun bisa kyawace abin a ce turawa ne ma suka yi magana jari da zuwan bagada to kai ne ke gani ya kamata a rufe fawaye wa da mutane kai a game da wannan gwagwarmaya da Abubakar Imam ya bayar a kan zuwan bagada da magana jari sai kuma malam ya magana a game da ta kungiyarsu na wasan kwaikwayo ya fi na marubuta yawa. Ya ke ku a dinga fito da wani tsari na zafin da matasa wajen magana a kan rubutun wasu da ke kira kuma a dinga yin littafin karen ba su an yi na ɗaya da na biyu ba kaga ya an sa neman kuɗi a cikin kira amma idan aka shirya abin don mutane su taru a fahimta sai ga abin ya yi kabuli ya kasu kuma al'umma suna son sa amma in ja kusan mutane suna sai mutane a ce sai da na biyu sai gidi suna a masar littafin wani gabu ma kamanta shi wani ce gudun wata zan bayar Allah ubangiji ya maida bako gida lafiya kuma zai zo cikin wadda Allah ya sa gaba da
shi. To mun gode ya gurin falsafa mun gode to kaji abubuwan.
Ma yayi magana da zan yi akan shi ne akan maganar Abubakar Imam ko kadan mutane ba za su kyamaci cewa ya aro littattafan labaran da kawai guri bane
ba kirkirar sa bace
ba kirkir abin da ake son a mutunta ba shine ya kirkiro ba sashi aka tursasa shi aka yi samson shi ba ma ya so tursasa shi aka yi aka ce dole sai ya fassara wayannan littattafan zuwa Hausa
a tarihance
to sai ya ga cewa maimakon kawai ya fassara su kalma da kalma gonde ya hausantar da su to kaji dalili kuma abun ya fito ne yanzu saboda ana nazarin ta'ammalin yadda hanyoyin sadarwa suka shigo cikin rayuwar kowace al'umma wanda ake kira globalization to da aka fara wannan tunanin globalization din nan shine fa aka fara komawa baya sai muka cewa ashe tushen da muke da shi yana da wani wato leshe ta kawai guri ya kan zuwa ya zo mana nan gurin to mu ma kuma wani zai gani ya karba ya je jefa nasa to fa ba za ka hana wannan ba
wani kila hausantar da shi din hikima ce da
hikima ce babba ba kuwa
idan an ce ba wai kirkirar sa bace ba ana nufin wai bai yi wani abun a zo a gani ba
kwarai kwarai
to maganar da ita littafai fa
wata littafai wannan marubuta na tabbata suna sauraro kamar su manya-manyan marubuta kamar su Balaraba Ramatu Yakubu da Ado Ahmad gidan Dabino da Lubabatu duk suna sauraro na san za su dauki mataki akai kuma ma an fara daukar
mataki na ɗayan da Nabi
din dalilin da yasa suke haka saboda gaskiya rashin kuɗi ne mutum sai yayi na ɗayan tukunna ya dan sai da shi ya samu abin da zai samu to da kuɗin da ya samu na sai da na ɗayan shine yake yin na biyan dalilin da yasa kenan
to mallam baka ganin akwai buƙatar misali mu mutanen waɗanda ba marubutan ba dan ana yi haka don sa al'umma ni ba marubuci bane kuma ina da kuɗi tallafawa wani da nake ganin ina da hikimar rubutu in rika yin rubutun ne ina bugawa misali ko kuma a ce a samu kamfani na ɗabi ka yi rubutun baka da koko ka kawo masa yarjejeniya a buga duk abin da aka sayar na da me zan ce ne
ƙara wani kwarai ana yin haka yanzu haka
to
Jakar City Bookshop da yake dab da post office na Jakara suna yin wannan sauki bookshop ma suna yin haka Gaba Muhammad bookshop ma suka yi haka suka samu marubuci wanda ke ko bai da kosi sun ko wani marubutun ma zai kawo littafin sai ce ni ba na bukatar komai so yake kawai ga an buga to idan suka zauna suka nazari suka ga cewa littafin yana da muhimmanci sai su dauki nauyin buga shi to ana yin haka yanzu haka an fito da wannan tsarin da kamar yan shekaru biyu nan da suka wuce na cewa an dai za a daina yin wannan fatu-fatu din amma kuma wanda bai da kuɗin da zai yi major bookshops na Kano su sun dauki nauyin su yi wannan sun wannan shine babbar gudunmuwar ta su Jakara Garba Muhammad Sauki bookshop suka zauna suka yi wa marubuta wanda kuma gwamnati ba ta yi wannan ba su sun yi
haka ne
hello
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani ya kallai? Ah,
Alhaji Umar Muhammad Adamu Zakir ne daga nan Kano.
To, Alhaji Muhammad Adamu, bismillah.
Ah, muna yawa babban mako barka da zuwa. Ah, da Allah ne shawara nake son bayo wannan gidan radio. Da Allah inda hali ya kamata zo da mana wani fili wanda za a dinga zai ko kwararru kamar waɗannan. Ko to bi ne a sati ana daɗa fahimce mana al'adun Hausa. Da irin waɗannan abubuwa.
To,
da
Allah ina halin da kai makawara to za a duba
to Allah ya kada
mun gode kware hello hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
abba mukhtar sai na koji ne yake magana
to abba mukhtar barka da yamma
ina yi wa babban mako barka da zuwa Allah kuma mai da shi gida lafiya
amin amin
ni shawara da zan bayar a kan wannan sinadarin ita wannan soyayya da ake yi magana rubuce-rubucen soyayya da suke
dan
Allah yana so ya girma ya tsara yin bayani sosai akan wannan abubuwa idan su don mataki sosai akan wannan abu
rubuce-rubucen soyayya shine kai baka so ko kuwa kake so a ci gaba da shi kana sukan yawaita rubuce-rubucen soyayya ne ko kana so a ci gaba da irin su
ah ni ba na son wannan
to mallam abba to professor kaji
to ai shi dan kasuwa zai yi fa inda zai samu riba ne dole ko muna so ko ba mu so mu yi ta cewa waɗannan mutanen suna yin wannan abu ne saboda mutane suna so yau idan aka taru aka ce an daina kallon fina-finan Hausa saboda soyayya ta yi yawa to kuma za su yi ba za su canja ne su yi wani abu saboda haka mu muke ƙarfafa su mu muke ba su ƙarfin gwiwa yau da an ce za a yi wani fim na kaza da wani cikin rububansa za a dangaye kuma sai ka gama zami ka zo kana cewa wannan bai daidai ba wannan ba su to ka daina siya mana idan muka ce mun daina siyan littattafan da ake yi na soyayya kuma mun daina kallon fina-finan da aka yi na soyayya to su kansu masu yin littattafan da masu fina-finan za su ji a jikinsu su canja akalansu ba kuma za su canja akalansu ba in dai har mutum za mu fita kamar turun ruwa mu jidi wayannan littattafan ko kuma mu jidi wayannan fina-finan ko kuma mu dinga doki in an yi trailer wani film mu dinga karkarwa mu je mu saye shi saboda haka gaskiya abun fa akan mu yake ba akan masu wannan abun ba shi dan kasuwa duk inda zai samu riba nan yake zuwa to idan muka kwace ribar muka ce to mun daina mun gaji kamar yadda wannan shi dan wana daga koke yace ya gaji to muka ce mu ma mun gaji kowa yace ya gaji to kaga ba wanda zai saya sai a ba muka ta kwante dan gaba ba ta tsara yin wannan ba
to professor ko da sunan gwaji ba ta da wani film ba misali da ba soyayyan nan ba rawa da kiɗa da yawa kuma yayin kasuwa
akwai su akasari dai auratayya ne amma akwai su akwai fina-finan da yake babu rawa babu waka kuma soyayya ma an yi ta ba wai an yi ta bane ta yadda aka santa yadda kuma basi amma kuma basi kasuwa ba misali kaza sayan baki Ibtila'i babban gida laifin tudu ne duk wayannan fina-finai ne wanda ni a guri na sun isa a nuna su a ko'ina a duniya to amma ba su yi ciniki ba saboda babu rawa babu waka to kuma wanda suka yi wayannan fina-finan ganin suke yi kamar za su yi asara su sake irin wayannan in ba akwai wani tallafi na gwamnati ba ko kuma wata kungiyar da za ta taimaka musu wanda kuma ni gaskiya ban gane kansu ba to amma kamar yadda nace mu ne muke dada karfafawa masu yin abubuwan su wayannan kuma mu muke zuwa muke saya yau muka ce ba za mu saya ba shikenan mun gaji abin ya ishe mu to dole su ma su shiga taitayin su
hello wa alaikum assalam wa rahmatullah
kana magana da abin
da ke da su a wani soja bakin wafa barka da yamma
ina wa babban malami barka da zuwa
barka ka dai
ni da kai muke so inda shi malamin koyarwa ne akan harkar ilimin kimiyya
haka ne
to har zuwa yau din nan da muke magana kan
ilimin
kimiyya ba aka samu kankan kimiyya wannan shi ne kamar da ke so kuma babban malami
a makarantun mu ko ko a
makarantun mu gaba daya sai zuwa yau din nan da malamin ne ke magana
to
ilimin kimiyya ba muka samu akan harkokin ilimin kimiyya a makarantun mu gaba daya a Najeriya
to
a wannan amsar ai bai sauki ce babu
ba samu wani
ba wani san ci gaba da aka samu kamar da gaya maka in an ce kimiyya mun fa abin da muke anan manhajar muke koyarwa ba kimiyyar muke yi ba akwai bambanci tsakanin yin kimiyyar da kuma koyar da manhajar kimiyya muna koya yara yadda zaka kwarance a kaza da kaza dan ka zama likita ko dan ka zama injiniya amma a bisa gaskiya ba ana koyarwa bane wai dan yaro ya zama dan kimiyya saboda zama dan kimiyyar ba ma ya bukata akai ka makaranta ba ma ya bukata ka je ka wata manhaja saboda iya kimiyya abu ne na tunani na kaifin tunani na ka zauna kai tunani da basiraka saboda haka akwai mutane da yawa masu kimiyyar amma ba makaranta suke ba misali duk wani makili dan kimiyya ne cikakke duk wata mace da take dafa abinci ita kimiyya ce cikakke da duk inda zaka dauki kimiyya ka kai a duniya ta kai to amma kai ga ba makaranta suke ba saboda haka akwai ire-iren wannan kimiyya na mutanen mu da muke yi na gargajiya wanda yake ba a taba tunanin a dauko su a kawo su a kwatanta mana su a madan kimiyya ba sai dai kullun abin da muke koya yara ko kuma abin da muke son mu koya yara abin da gwamnati take son a koya yara gwamnati tana son ta samu likitoci tana son ta samu injiniyoyi tana son ta samu nurse tana son ta samu pharmacist tana son ta samu biochemist saboda haka a koya mana mutane su fito da yawa saboda haka sai ka shirya maka manhaja ka zo ka koya yara yaro ya karanta ya haddace abin da zai haddace ya zo ya bayar jarabawa ya ci jarabawa ya je jami'a nan ma ya haddace abin da zai haddace ya dan kona abin da zai dan kona ya fito shikenan amma ba scientist bane ya dai yi science amma ba scientist bane saboda scientist yana bukatar wani irin nau'in tunani wanda yake har yanzu makarantun mu ba su fara koya mutane wannan ba amma kamar yadda kaga kana neman scientist to duk inda ka ga makeri makeri da ka gani to scientist ne cikakke ma kuwa
wasu ne shi yasa mutane suka lura cewa sai ka ga mutum ya je yayi karanta ilimin injiniya a jami'a a bashi aiki amma sai ka gan shi ya sa babban riga ta sha starting yana zaune a kan tebure a office in yana tafiya a hanya motarsa ta tsaya sai ya je ya ɗauko makaniki
wanda ko primary ma bai ba
wanda ko primary bai
ba
wataƙila wannan to akwai mutane da suke ganin cewa ba da fifiko akan takardar shaida ya ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan matsala kan ya kace gani
to ai da ba dole gwamnati ta bada fifiko akan takardar shaida saboda gwamnati ta kafa makarantar nan makarantun nan saboda ta samu ƴansu yawan mutane da za su yi mata abubuwan da ita take so makarantun fa ba an kafa su bane dan ilimin jama'a an kafa su ne dan tafiyar da harkar gwamnati ba dan knowledge aka kafa su ba dan education aka kafa su saboda gwamnati ta samu iyakar adadin na mutane da take so na kaza da ma'aikatanta shi yasa ma ai wani lokaci kamar da na ga maka an fito da tsarin cewa idan da za ka karanta wani irin manhaja ba a yadda ba ma za a baka scholarship kai wannan ba
saboda sun cushe
sun ko sun cushe ko dai ba dai a bukata yanzu idan ka ce kana son ka dai kai PhD a Hausa a Ingila za ka sha wahala kafin ka samu scholarship amma in ka ce za ka dai kai PhD a mechanical engineering a Ingila saboda ba wani wanda yake yi a nan kasar zaka samu daukaka ta wajen gwamnati ko kuma masu tallafi saboda suna ganin irin wannan ake so amma wancan ana ganin ba wani abu ne ana wokantar da shi saboda haka ita kanta kimiyya ma ba wai ana koyar da ita bane ko an tsara ta a bisa sha'awar jama'a da kuma kwarewar jama'a kamar yadda aka yi a Turai ana yin ta ne bisa bukatun gwamnati wanda kuma dole gwamnati ta mayar hankali akan kwararrun da suka fito saboda su yi mata aiki wannan shi ake kira diplomatisis wato ciwon sanyin diploma na certificate
na
takarda wanda har an yi littafi ma akan wannan akan yadda gwamnati ta bada fifi kuma akan takardu.
Subhanallah. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ah ni ne awali ke ta bawa fara da wani.
To, raja wani.
Ah ni an yi wa an gaba da shi gaba da aka samu bangaren duniya da fasaha a Najeriya da kuma. Dole da niyan da gwamnati ke zuba kudin ta kawai da wannan bangaren. Ah da kuma malam wanda ya shawara din ba mutane gan ko harkar rubutu kai da nan.
To bagana ka ta farko dai abu ne wanda ya shafi gwamnati amma ina son sanar da kai cewa duk fara'i da na fara nazari na ne ra'ayi na ne ba wai wahayi bane ba haka nace haka abun yake ni a nawa abun da na fahimta haka yake takan yi wani ce a wannan ba daidai bane saboda dama da dole za a ce yaya za a yi a ce ba a fitar da amin ana hasara ba mu bada misali ai an kafa makarantun science da wakin tofa da wakin kudu kafin hausa taura kafin araba mu da jigawa to a yanzu haka makarantun nan tsakanin su sun fitar da scientists doctors engineers fiye da wajen 8,000 tunda aka kafa su daga suka fara fitowa wajen 1980 kuma a yanzu haka a America bakar fata dan Africa wanda yake na biyu samun albashi fiye da kowa Dr. Sarkini daga nan science secondary school din ya fito ɗaya daga cikin su likita ne kuma yana ɗaya daga cikin ƙwararru a duniya akan HIV AIDS to amma kaga baya nan
yana waje
saboda haka ba wai kawai ka fitar da scientist din bane a'a ina za su yi aiki da mai za su yi aiki ka fito da mutane 8,000 scientist 8,000 amma babu inda za su zauna su yi aikin science din don su nuna science din
ko kayan aiki
babu kayan aikin sannan kuma manya-manyan kamfanonin duniya sun zo sun mamaye ku sun danne ku ya zamanto cewa ba ka yin coca-cola da kanka sai dai a kawo maka order coca-cola ka zuba mata ruwa ka girka ka sayo da mutane amma ga zoɓaro da muna yi a nan amma ba taɓa tunanin a ce a yi zoɓaro da yadda zai karɓo kamar yadda coca-cola ta karɓi ko mu kai shi duniya ta gani ba ga lalle wannan wanda matanmu suke amfani da shi wanda matan larabawa suna amfani da shi akwai kasuwa sosai a ƙasashen larabawa ba taɓa tunanin yadda za a yi packaging wannan a yi ba kuma duka ga scientist ɗin muna da su saboda haka ashe abubuwan suna nan da yawa ba kuma wai kawai na manazarta ba ne har da gwamnati ma da ta shigo a ciki sannan sai magana marubuta a gaskiyar magana shine babu wata kabila a Najeriya da tafi Hausawa yawan marubuta ta kowane fanni ko ga gun labarai ko littafan addini babu in dai da Hausa ake magana to gaba ɗayan Afirka mun fi kowanne amfani da yaren iyaye dan ayi rubutu saboda haka mutane da yawa suna yi kuma akwai kungiyoyi kamar su Raina Kama ta su dan azumi baba da Ado Ahmed gidan Dabino wanda har yanzu suna tallafawa marubuta saraka a doon gidan Nabi na sabon titi yake wanda duk yake son ya ga yaya zai shiga harkar rubutu sai ya same shi Hajja Balaraba ita ma tana tallafawa mata wajen harkar rubutu haka Malam Babatu duk suna taimakawa marubuta sannan akwai kungiyar marubuta fa ta kasa Association of Nigerian Authors wanda ake yi da turanci kuma ake yi da Hausa sannan kuma akwai Hawan Hausa Writers Association of Nigeria wanda su ma kungiya ce ta marubuta akwai su da yawa saboda haka akwai hanyoyi da yawa na marubuta wanda in aka tantubi ɗaya daga cikin shugabannin abu za a samu hanyar shigowa
haka ne. Hello.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yusuf Sa'ad ne yake magana.
To Hajji Yusuf Sa'ad daga ina?
Daga Sauna.
To Hajji Yusuf ga professor.
Ni tambayar da nake so ne wajen ne ku sanya a tallace-tallacen da ake yi wanda ya ɗauki gwarawa su bin bi. Kamar irin wanda za ka ji ana kwalfa ɗaya da irin waɗannan dai za ka ji don me ba a ba Hausa cikakku su dinga yin tallaf.
To wannan ni ba ni ne mai bada tallan ba saboda haka ban jin zan iya bada cikakken dalilin da yasa a suke haka ni ma kaina na sha ta ganin irin wannan misali daidai jaji akwai lambar MTN inda suka nuna suka rubuta jaji din to wata yarinya ce da wani irin gashi haka ta rike salula a hannunta wannan mu a Hausance zaka ce wannan ai fitsararre yarinya ce bai kamata ta yi irin wannan ba amma a hankali na ga sun dan fara caccanjawa inda kika tuna fa wannan kamfanin baba na Hausawa bane ko ba haka ba ba na Hausawa bane na mutanen da kake kira gwarawa ne amma bai kamata ba ka kira su gwarawa ba nake su ma suna da yaran su a gurin su kai ne ba gwara saboda ba ka fahimtar su saboda haka kamfanonin su ne dole su yi amfani da wayan da suka sani
haka ne kuma wata kin dan bayanin da za a yi anan shine yawancin tallace-tallacen da masu sauraron mu suke ji gidajen radioyin arewa kawo musu aiki kamfanonin da suke recording wato suke daukar waɗannan tallace-tallace a faifai gaba ɗayan su a Lagos suke a Lagos nan tare da al'ummar Hausawa kai da kike jin ba Hausawa bane su kuma a Lagos suna Hausawa su ake kallo a matsayin Hausawa dan iyayen su da kakannin su Hausawa ne suka taso a Iko saboda ba sa tare da Hausawa Hausa su ta zama haka saboda haka a gurin mazaunin Iko in yana neman Bahaushe da zai dauki maganar talla da aka bashi kwangila yayi nan zai je ya samu Hausawa nan su yi masa ba mu da kayan aiki a arewa da za a iya daukar irin waɗannan tallace-tallace sai yanzu aka fara samun su wannan shi ɗan takaitaccen bayani hello hello wa alaikum assalam
ya ana ɗahiri ne daga sharaɗa
to ɗahiri sharaɗa
ya ina yawon kun bako wata zuwa
yawon barka ka
ya ina su dana da maimaita sunan naka da kuma wannan internet ne ka fara ta kawai
to sunansa Professor Abdullah Uba Adamu Professor Abdullah Uba Adamu kuma internet email address nasa auadamu@yahoo.com auadamu@yahoo.com yawa hello wa alaikum assalam barka da yamma alhamdulillah wane ya kallai
sani idris ne samira ne daga rijiyar
lulu to hajji sani idris ga professor
yanar professor warka da zuwa
yawa
a ni wato abinda nake gani tambayar zan yi anan ko kuma abinda nake son kara shi ne da Allah bai sa a lokacin baya da can da ake kira ta na yi irin na turan su dan haji irin su dan wanzan irin su na su dan kurma haka a lokacin ba marubuta ne ko ku a'a kawai nisa nake ganin kamar wancan na daɗin ya fi ma'ana ya fi kuma rashin abubuwan da basu dace ba shi me ya sanya a wancan lokacin ake me yasa yanzu nake ganin ana samun wasu fasala haka da shauransu wanda gaskiya yana ganin akwai abubuwan da gaskiya basu dace ba al'adar mu da kuma ake da mutum wannan shi ne duk Allah nake so dan yi mun ƙarin bayani a kan
to dai da aka yi shekarun ka sun wuce shekara 30 saboda za ka ji mutanen da suke cewa wannan dramomin da aka yi na da sun fi ma'ana to waɗanda suke sun shekarun su sun wuce daga 30 suka yi wa sama yanzu in ka tambayi yaro miga haɗaɗɗen miga ɗan shekara 18-19 shi kuma ma'anar ita ce waɗannan fina-finan da ake yi a yanzu saboda haka ashe kowane lokaci yana zuwa da nasa ma'anar kenan kai ka tsallake wannan marar da kake ganin ma'ana ce so an shigo wani da kake ganin wuce shashanci ake yi to su kuma yanzu yaran yanzu ni gojin da suke jin su Tupac Shakur DMX da sauransu su kuma wannan su ne abun ma'anar su ne ma'anar a gurinsu wannan dole za a samu wannan wato yakin tsare ku kenan generation gap tsare ku ne suka haɗu wannan suna cewa wannan bai da kyau wannan suna cewa ai mu kuma muna son kayan mu haka mu ba mun yi wannan jayayyar lokacin da muke jin su James Brown su Ohio players su kuna daga iya mu ta suka cewa wannan ai shashinci ne wanda dan ana ce in ka tuno ba za mu ba to ba haka wannan abu ne wanda yake babu kai kake ganin fahimtar cewa dramomin da sun fi
haka ne
saboda shekarun ka ne ka dan manyanta shi yasa
kuma wata ilimin aka yi magana bayani a dalili da ya ce me yasa aka samu wannan
kasuwa ce
da kasuwa babban dalilin na biyu kuma shine a wannan lokacin wanda zai zo yi maganar da wanda zai zo yi wasan da wanda zai zo yi kowa hukuma ce take biyansa kai da zaka zo kai atu hukuma ce za ta biya ka ce ga yadda nake so kai tafiyar da rayuwar ka yanzu kuwa babu hukuma da za ta tabbiya wata ƙirga a yanzu hukumomi na yanzu za su kira waɗannan 'yan fim ɗin na yau su biya su su ce ga yadda muke so ku yi fim da sun yi
kwarai da gaske abinda kuma ake ta ƙoƙarin a yi kenan cewa gwamnati ta kafa ita nata kamfanin yin fim ta ce ga irin abin da za ta yi a daidaita sau sun fara yin wannan ko ba haka ba amma suna yin ɗan ƙananan fina-finai ne 'yan gajerun fina-finai kuma na san a hankali za su shiga yin dogayen fina-finai to amma yanzu wannan kasuwa ce ta kowa fa mutum ya zuba jarinsa ya zuba kuɗinsa saboda har yanzu kasuwanci ake yi ba sana'a ba, kasuwanci ne ba sana'a ba, saboda sana'a tana buƙatar wani tsari da wani ingantaccen shiri, kasuwanci baya buƙatar wannan, ko da kaga zaka samu kuɗi komai sai ka dauke shi ka sayar. Saboda haka yanzu kasuwanci suke mutum ya zuba kuɗin sa ya zuba jari, yaya zai yi ya ce zai yi ya zai yi asara, tilas yayi abin da kasuwa za ta ja. Wannan shine babban dalilin da suke bayarwa, ko daidai ne ko ba daidai bane, Allahu a'lam. Allah ya shirye mu gaba daya.
Haka ne. To Professor, mun gode, Allah ya saka da
alheri.
Masauran mu, muna fata su kuma na afuwa, nan za mu dakatar da wannan shiri saboda ƙurar lokaci. Minti kusan 90 kenan muna tare da Professor, muna tattauna da ku. Bayani anan shine wannan shiri na kowane tsuntsu an dan canja masa fasali, kamar yadda kuka ji satin da ya gabata mun kawo wani director general na cibiyar horar da ƙwararrun lauyoyi, wannan karan mun kawo Professor Abdullahi Uba Adamu. Yanzu shirin nan zai danga kawo ƙwararrun mutane ne a fannonin da suka zaɓa, kamar yadda muka bayani, don mu tattauna da su kamar yadda muka tattauna da Professor. Professor, muna fatan Allah ya kake gida lafiya. Masauran mu kuma muna godiya a gare ku da kuka kasance tare da mu, kuma muna fata za ku kasance tare da mu a satin mai zuwa domin jin wani bakon da za mu kawo a tattauna da shi akan harkar da ya ƙware. A madadin Abdul Umar Faruk da injiniyoyinmu da sauran ma'aikatan wannan gidan rediyo na Freedom, ni Umar Saitun Wada nake cewa sai wani satin idan Allah ya sa da mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mu sauraro yadda ta kasance kenan a wannan mako cikin wannan shiri na kowane tsuntsu. Shirin da Umar Saitudin Wada ya gabatar a wannan rana ta tare da Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero. Mako mai zuwa muna